أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوضع متاشا كان درسي نبوكو أولا وتعالى رمضان هجرة شكرة تدبو داد داريه دولة ثلاثين دبقي. منا مصفارة وادا يبود بوديا قال الله سبحانه وتعالى دي هدا مو أولا مصلاتنا النور أولا أنوادك وستو برنين تاريانا أبوجا دنشي قبل تفسير القرآن. Muna mafarawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu, ba hujja akan mu ba. Allah shi sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. Muna masu kara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin bayin da maganganun suke dacewa da ayyukansu. Muna masu kara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyadar dogo sama ƴaƴa, kasanta ƴaƴa, tsakiyanta ƴaƴa, ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka na Ramadan. Gabanin kuzawa zuwa ga karatu, akwai ƴan takaitattun sanarwa da kuma karanta tambayoyi. Na farko, akwai Progress Radio da ke jihar Gombe. An samu wani dan uwa bawan Allah Alhaji Habu Mu'azu, Allah ya saka masa da gidan aljanna, ya dauki nauyin wannan tafsiri da ake gabatarwa a nan wurin daga karfe 10 zuwa 11 na dare, wato darasi na awa daya. Muna roƙon Allah ya biya shi da gidan aljanna. Sauran ƴan uwa da suka dauka a sauran jihohi gabaɗaya, muna roƙon Allah ya biya su da gidan aljanna, da kuma sauran stations na television na ƙasa da makamantansu. A takaice, yanzu muna da adadin waɗanda suka ɗauki nauyin wannan darasi da muke yi da ku a wannan wuri. Aƙalla akwai kafafen watsa labarai yanzu guda 18 wanda muka sani. Akwai ɗaiɗai guda 18 da suka an samu bayan Allah sun ɗauka. Wannan ba ƙaramar gudumawa ba ne. Muna roƙon Allah ya biya su da gidan aljanna, kuma Allah ya yawaita mana irinsu a cikin al'umma. Na biyu, an ba da sanarwa yanzu cewa the center has arranged for the live stream of the tafsir on media apps. Tafsiri da ake center da ake da su a nan na media sun dauki nauyin za su rika sa live stream na tafsiri din, bimana za a kallon sa live a media app, kuma za a iya download din sa Android Play Store. So su ma muna roƙon Allah ya biya su da gidan aljanna. Wannan ba ƙaramin juhudi ba ne, kenan yana bayyana cewa kusan idan kana da application ɗin da kuma abubuwan da ake bukata kusan a ko'ina kake a duniya, za ka iya kallo kuma live a lokacin da ake yin sa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya su da gidan aljanna. Bilaƙiƙa gudumawa ne mai girma wannan. Ya zama kana zauna a Amerika ko Ingila ko Saudiya, kana iya kallon darasin a lokacin da ake yin sa, ba sai an gama ka gani ba, a lokacin da ake kana iya kallon sa. Muna roƙon Allah ya saka musu da gidan aljanna. Na gaba, wannan ya ce assalamu alaikum ya Sheikh, Allah ya saka ma da gidan aljannan Firdausi, amin, da ku gaba daya. Ya ce ina tambaya ne akan idan kudin marayu suna hannun mutum, zai iya kasuwanci da su? na'am idan an bashi dan yayi kasuwanci akwai agreement yarjejeniya cewa mun baka dan kai kasuwanci wannan ya halatta kai kasuwanci da shi bal ma hadisi da yake hasan a cikin littafin sahihul jami na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya ce yana da kyau a riga juya dukiyar marayu saboda kada zakka ya cinye ta saboda in tana zauna waje ɗaya ba a juyawa to zakka na iya cinye ta kuma daman shari'a ta ba da sharadin cewa idan mamata ya zama suna da dukiya amma hankali bai ishe su ba babu dama a raba gadon a ba wa kowa nasa misali mutum ya rasu ya bar ƴaƴa akwai mai shekara 7 shekara 6 akwai mai shekara 3 ko ma mai shekara 10 kai ko ma shekara 12 ba zai kawai daga an raba gadon sai a ce kai mai shekara 12 ga naka an baka miliyan 7 misali ga mai shekara kaza ga naka ba a haka shekarun su bai kai a basu ba shi yasa Qur'ani ya kira su wawaye Allah yace wala tu'tu sufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa kuma yace wa mutalil yatama hatta idha balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum Allah yace kada ku ba wawaye su waye wawaye mutumin da mahaifin sa ya rasu ko yarinyar da mahaifiyar sa amma hankalinta bai kai a bata dukiyar gado ta sarrafa ba shi yasa Allah yace kada ku ba su hatta idza balagu nikah wanda Allah ya sanya ku kula da ita kada ku ba su wala tu'tu sufaha malakum jallakum warzuquhum fiha Allah yake kuna iya azurta su a ciki shine idan sallah ta zo sai a musu dinkin sallah kudin makaranta sai a ji a biya musu abinci sai a yi settling akwai bill na asibiti sai ka je kai settling bi ma'ana shi ga cikin warzuquhum duk abin da suke da shi na bukata na necessity na rayuwa shari'a take sai ku musu waqsuhum fiha kutufata da su a ciki wa qulu lahum qawlan ma'rufa in yazo yace ni a bani kudi na kar ka ce ban za a bayar din ba sai Allah yace ku musu magana mai dadi ni a bani kudi na sai yace haba abdullahi haba ibrahim kai hakuri man ai ana juya maka ne za a baka ai naka ne zo ka gani kudin yana cikin account ana juya ki ai naka ne ka wandar da hankalin ka ko ai da shi aka biya ma asibiti da shi aka maka a ni sai an bani haba ya hakuri mana Allah yake ku gaya muku magana mai dadi kada ranka yi bace sai abanka ce ba za a bayar din ba to sai ka dauko rikici ko kuma aban kudi ka ce to ga kudin ka zo karba ba a haka bai da hankali shi yasa Allah yake masa wawa a farkon ayat dan kai kai hakuri da halin sa duk wanda ke rike da dukiyar marayu sai yayi hakuri za a fata maka ne za a zo a tozar zaka mu sai an yi kaza kada ranka yi bace wai dan ka fahimci maslahar sai Allah yake wawaye ne to wanda aka ce maka wawa ne a farkon magana dole kai hakuri da shi shi yasa Allah yake to ku yi hakuri da dukiyar wawaye a hannu in yara duk yadda suka yi Allah yake kar kai bakar magana musu magana mai dadi mu muna so mu san nawa akai mu ba mai dadi dake ba to ba da mu za ku sani ku zo gaba dai ku gani ga abinda aka bani ga yadda aka yi ga yadda kaza ya shiga ga yadda ya fita in akwai tambaya ku yi eh to amma ya aka yi aka kashe 10,000 a nan a to ai kun manta lokaci kaza za ku yi tafiya hutu kuka ce a baku 10,000 eh haka ne to kai hakuri a ba da mu a raina bai bace ba dole sai kai hakuri kuma Allah yace baya ga wannan wa butalul yatama sai ku rika jarraba su har sai sun kai gabar aure wato shine balaga idan ya waye gari yaro kuna rike da dukiyar maraya a hannu ni a bani a sai kaga ya kai shekara 15 16 kana ga alamar hankali ya kama shi ya gama secondary school ai ya ma gama da credit guda 9 ai an ce yana da kokari yana haddan Qur'ani yanzu izo 40 sai ka gwada shi kudin sa miliyan 5 ne sai ka zo sai ka ce masa ga 50,000 sai yayi signing ya karba bayan wata da ya kobi sai ka ce zo zo Abdullahi zo Ibrahim ina 50,000 din nan ne a ba ai ce ai mun tafi wanda lan mun je mun huta da abokane na ai mun more sosai sai ka ce a har yanzu a ware hankali bai ishe shi ba to ba za a kara masa ba amma kaddara da ka ba shi 50 sai da ina 50,000 ai ya zama 100,000 ai da ka ba ni yanzu na je fara sayan kawai fairly used wire ina sayarwa yanzu kudin fa 120,000 ne a Allah ya maka albarka to bara kara maka 50 sai ka ci gaba da ba shi kadan 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 har sai ya kai gabar da kake ga hankalinsa ya kai a ba shi duka sai ka kira shedu sai ka ba su dukkan tarihin abin da ya faru ka ce muna bukatan za mu mika dukiyar marayu zuwa gare su inda hali kira wasu bafalunsa ko kawunansa su zama shaida to sai a mika a gaba gare su saboda an jarraba shi kamar sau uku ba a ga yi barna ba to kaddara kana ba su 50,000 sai aka je wanda lan aka more ko kuma dan garbi ne aka sayi balambalan aka ta fasawa sai ga shi a har yanzu wa ne ba za a ba shi ba to wannan yakan kai gabar da zai kai 20-25 wani ba a ba shi ba to wannan yake bayyana mana ya halatta dukiyar marayu a rika
juya da kuma ana cire zakka a cikin ta mafhum tayyib muna roƙon Allah subhanahu wataala ga waɗanda suke rike da dukiyar marayu Allah ya ba su iko rike amana saboda wasa da ita bala'i ne cin da kuma cin wuta ne Allah ya kare mu daga cin wuta a kowane bangare a shekaran jiya mun yi baki da suka zo nan daga Kaduna aka bude tafsiri da su akwai dan uwa Hayatuddin Lawal Maklifi akwai dan uwa Umar Sheikhu Zaria akwai dan uwa Muhammad Sabi akwai dan uwa Malam Suleiman Shanono na so na gabatar da su saboda musamman suka taso ta Kaduna suka zo nan aka bude tafsiri suka fana suka koma amma saboda karancin lokaci hakan bai yi ba muna roƙon Allah ya biya su da gidan aljanna muna godiya da wannan ziyara kuma Allah ya ba mu ikon ziyara da neman yardarsa a ran ma muna cikin sura ta farko a cikin jerin gwanan surar Qur'ani daga sama wato suratul Fatiha jiya ina muka tsaya
maliki yawmiddin
zamu tashi akan maliki yawmiddin babu laifi kai waiwai a dan tafiya sai mu zo zuwa ƙarshe insha Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نعم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين muna cikin sura ta farko daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama wato suratul Fatiha ko suratul Ummul Qur'an ko suratul Ummul Kitab ko kuma suratul Saba'ul Mathani ko kuma suratul Qur'an ko suratul Sala ko suratul Ruqya kamar yadda muka bayyana ya tabbata a Qur'anance ko a sunnance duka waɗannan sunayen suratul Fatiha ne wannan shine darasi na uku darasi na farko mun gabatar da ita darasi na biyu jiya mun yi magana akan hukuncin isti'aza da kuma fuskokin isti'aza da wanda ya tabbata a sunna da wanda malamai suke da kokonto akan ingancin sa da hukunci akan basmala cewa bismillahir rahmanir rahim mun fassara ayatu alhamdulillahi rabbil alamin gurgurdan fahimta mun shiga cikin arrahmanir rahim cewa alhamdulillahi lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya halicci talikai gaba ɗaya talikai shine duk abin da ke sammai bakwai da ƙasai bakwai koma bayan Allah subhanahu wataala arrahman shine mai rahama arrahim mai sadar da rahama zuwa ga bayinsa ko arrahman mai rahama zuwa ga musulmi da wanda ba musulmi ba ga dukkan halittu arrahim mai jinkai da rahama zuwa ga mu'mine masu imani ni da ku Allah ya sa mu a cikin mu'mine masu imani za mu tashi akan aya ta gaba maliki yawmiddin idan ka dauki bismillah a matsayin aya ya zama maliki yawmiddin aya ta fudi in kuma ka dauki alhamdulillahi rabbil alamin ita ce ayar farko maliki yawmiddin ya zama aya ta nawa aya ta uku to shi Allah ci gaba da yabo gare shi daman ita suratul fatiha wani conversation ne kaman ganawa ne tsakaninka da Allah subhanahu wataala shi yasa kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin lalle yabo da godiya sun tabbata ga mahaliccin sammai da ƙasai da duk abin da ke cikin su kuma mamallakin su sai Allah ya ce hamidani abdi bawa da ya gode mini arrahmanir rahim shine mai rahama mai jinkai ko kuma mai rahama mai kuma sadar da rahama ga bayinsa sai Allah subhanahu wataala ya ce afna alayya abdi bawa na ya kambama ni yayi yabo zuwa gare ni in kace maliki yawmiddin sai yace majjadani abdi duka wannan ne kake yi yabon Allah kake kana fadanci kana tambama Allah subhanahu wataala gabaninka matsa gaba ka mika kokon baraka yi fadanci dan a baka abin da kake nema sai sa ka'ida daman duk abin da kake roko a wurin Allah ka fara da yaba shi sai sa gaba ɗaya farkonta yabo ne da kambamawa da nuna matsayin Allah subhanahu wataala akan shi din shi kadai ne bai tarayya da kowa maliki yawmiddin ko kace maliki ko kace maliki yawmiddin duk wannan ana iya karanta an kace maliki yawmiddin kana aiki da mai kenan qira'a ta imam hafs wanda ita aran ma yake karatu da ita idan kace maliki yawmiddin kana aiki da qira'a ta imam nafi musamman riwaya ta dalibin sa imam warsh shin yazo ba zai ce maliki yawmiddin ba zai ce maliki yawmiddin
wannan qur'ani ana iya karanta shi ta manyan fuskoki guda 7 har zuwa 10 har 14 saboda manzo Allah yace an innal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min qur'ani an saukar da shi akan qira'o'i fuskoki daban-daban akalla akwai kaman guda 7 in ka hada riwayoyi suna iya kaiwa 10 har zuwa 14 kamar da Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala ya bayani kalmar aiki da dukkan qira'a biyu anan zai taimaka mana wajen fahimtar ma'anan ayar na hakika in kace maliki yana nufin Allah subhanahu wata'ala shi ya mallaki yaumiddini ranar addini wato ranar sakamako ranar kiyama idan kai aiki da riwaya ta Imam Warsh sai kace maliki yaumiddini shine Allah shine sarki ranar kiyama kaga dukkan biyu sun shiga ciki Allah na farko shine maliki shine mamallaki mulkin nasa ne na ranar kiyama maliki yaumiddini ya zama me kenan maliki yaumiddini shi ya mallaka duk abin da ke filin kiyama shi yake da veto power akai hukuncin sa kada yake aiki da shi kuma yana ƙara tabbatar da cewa babu separation of power a kiyama a nan duniya ne za ka ga akwai legislative ko akwai executive akwai judiciary to shi Allah babu wannan power gaba ɗayan ta kowace ana hada ta waje ɗaya ta Allah ne subhanahu wataala shi yasa yace shi ya mallaka yana nuna isan mulki ne shi yasa yace maliki yaumiddini kuma bayan nan kace maliki ya zama shine sarki a ranar tashin kiyama bi ma'ana babu wani sarki dake magana sai Allah wannan yake bayyana mana dukkan mulkin duniya temporary mulki ne mulki na hakika shine na lahira ai yanzu kana iya zama chairman na local government zaman ka chairman yake zama maka gabanin ka hau kujerar wakila an yi wani tsohon chairman wani ma wakila ya riga mu gidan gaskiya ya koma zuwa ga Allah me yiwa wani ma koma zuwa ga Allah tun ba haife ka ba amma da yin mulki local government din yana nufin cewa duk local government din da duk infrastructure da komai nasa ne a'a shi yasa a duniya akwai mace tsakanin mulki da mallaka don ka zama chairman bai zama komai na local government naka ba ne tenuwa ne ko hudu ko takwas kana yi idan ka wuce sai ya zama tarihi amma shi Allah biyu ya hada yana mulka kuma ya mallaka don in ka ce maliki shi ya mallaka maliki kuma shi ya mulka shi yake nuna mulkin Allah ba irin na dan adam ba ne kai mulkin kake na zamani kuma hatta a ƙarfin mulkin an gugutsura shi an fiffice shi mulkin gaba daya an fiffige shi sai a baka wani bangare a ce ko legislative ba kake rike da shi a wani ku ku rike judiciary wani ku rike executive idan ɗaya suka ce mulki sai a samu matsala a duk abin da za a yi duk ɗaya da ba su ba da haɗin kai mulkin baya yi ba sai dole sun amince kuma kowa yana da awar mulkin sa ne in ba mu ba za a yi ba amma banda Allah shi yasa ya zama maliki kuma maliki shi asalin ne mulki ne babu wani separation na power a mulkin sa kuma bayan nan duk abin da yake mulka shi ya mallake shi babu wani wanda ke da mallaka a cikin mulkin Allah shi yake mulka kuma shi ya mallaki abin da yake mulka da shi yasa ya zama maliki a hafsu ya zama maliki a warshi shi ne mai mulki kuma shi ya mallaki duk abin da yake mulka da in ka ce yaumiddini kalmar maliki ya zama mudafun yaumi ya zama mudafun ilaihi wato mamallakin rana ta mai addini kalmar addini ai aljaza ranar sakamako ranar da kowa yake ga sakamakon aikinsa wanda ya aikata alkhairi ya ga alkhairi wanda ya aikata sharri ya ga sharri shine yaumuddin ay yaumul jaza ranar sakamako shi yasa Allah ya kira wannan qur'ani yace yauma idhi yuwaffihimullahu
yauma idhi yuwaffihimullahu dinahul haqq wa ya'lamuna an
yauma idin a wannan rana ta kiyama yuwaffihimullahu dinahumul haqq a ranar Allah yake cika musu sakamakon su na adalci shine na gaskiya ranar kiyama kowa zai ga sakamakon da za a masa na aiki babu zalunci duk abin da mutum ya aikata haka zai gani ba a zaluntan ka koda kwayar zarra ne in akwai abin da ke kasa da atom ba za a zalunce ka shi ba duk abin da ka aikata na alkhairi za a gan shi an rubuce shi abin da mutum ya yi na sharri yana rubuce shi yasa Allah ya kira wannan rana yace yauma idhi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin a ranar da za a tabbatar da Allah lalle Allah shine mai gaskiya bayyananniyar gaskiya babu wata gaskiya ko ba bayan Allah, duk wanda ya bar Allah to ya bar gaskiya. So daka maliki yawmiddin kuma maliki yawmiddin Allah shine mai mulki ranar kiyama, kuma Allah shi ya mallaki duk abin da ke faruwa ranar kiyama. Malamai suka ce shin mulkin Allah ya takaita da kiyama ne kadai banda duniya? Don Allah ya ce ay yawmiddin, bai ce maliki yawmiddin wa din ba, sai kira ishara zuwa ga lahira da kira duniya ba. Malamai suka ce na farko dalili saboda duniya gidan jarrabawa ne, an bar kowa anan yayi barazana sai more, saboda waje ne da an sa mutane khalifofi a bayan kasa. Allah ya sanya mu khalifofi a ga zamu aikata. Wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah ya sanya mu khalifofi, wa na je ka da mai anguwa, wa na je ka da mahakimi, wa na je ka da mabulaba, wa na je ka da madaki, wa na je ka da masarki, wa na je ka da councilor, wa na zama chairman, wa na zama commissioner minister, wa na zama gwamna, wa na zama shugaban kasa, wa na zama kaza. Duk sai Allah ya daura kowa khalifa akan mulki ya ga yaya zaka aikata. Shin zaka yi adalci ko zaka yi zalunci? Zaka bi dokar Allah ko zaka juya Allah baya? Mulkin zai saka kaskantar da kai ko zai saka yi daga ba ka ji babu wanda ya kai ka? Wannan ce yasa sai Allah ya bar mu a duniya dan a jarrabe mu. Idan aka je filin kiyama ranar karta sankar, tun daga tashi filin kiyama kowa ya san bai da mulki. Shi yasa Annabi ya ce kufatan uratan ghurla. A filin kiyama za mu tashi kowa tsirara ne haihuwar mahaifiyarsa. Annabi ya ce za mu tashi da doba kuma babu kota kalli. Babu rawani a wurin, ba zan sako ku dawo balle kace aka rama talla. Babu wannan magana ta tashi. Babu wani wanda zai zo da wani sta a kan kafadarsa kace bare kace ai wani tsofan kaza ne ko wani general ne ko kaza. Tsirara ne. Kaga ran da aka tashi da sarki da bafaje da mai mulki tsirara, akwai magana mulki a wurin? Nana Aisha radiyallahu anha rage cewa shafi ya Rasulullah, ashe za a yi kallo kenan maza da mata tsirara? Annabi ya ce bala'in kiyama ya fi karfin dan adam ya gane na gefensa tsirara yake ciki. In har ka gane dan adam a gefensa tsirara ne, ai bala'i bai kai bala'i ba. To shi yasa a kiyama sai Allah ya kira kiyama, dan nan a jaraba mu ne sai mun je can da wanda ya mulki a duniya da wanda bai yi ba, da wanda ya adalci da wanda ya zalunci, da na kwarai da na banza. Idan Allah ya tara mu a ranar sai mu gane daman ashe ba mulki muka yi ba, ashe daman kawai mai aka yi, an dan bamu wani dan bangare ne don a jarraba imanin mu, shin za mu yi adalci ko za mu yi zalunci? Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ja hankalinmu akan filin kiyama ne zai tambaye mu duk an tara mai mulki da sarakuna da kansuloli da ciyaman da kowar kololuwar mulki, in ma kana jin kana jagorantar kasar da ke da veto power ne wanda suke ji sun fi kowa karfi a duniya, sai an taru a filin kiyama Allah zai tambaya limanil mulkul yawm. Allah zai ce limanil mulkul yawm, sai ya ce lillahil wahidul qahhar. Allah idan ya kalli taron kiyama za mu shekara 50,000 ba tare da Allah ya magana da mutane ba, sai ya zo ya ce limanil mulkul yawm, yau wake da mulki, waye yake da mulki? Allah ya ji kan kala rawi, ya ce zai taba wani mai mulki, Allah ya ji kan sai ya ce ranka dade ba za ka yi magana, bai ce kala rawi ba faruwa na ba, ba faruwa na ba, mu anan ba a fa wasa kala rawi. Allah zai ce wake da mulki, ba wanda yake magana, kowa zai shiru bakin sa alaikum. Sai Allah ya ce lillahi alwahidil qahhar, mulkin na Allah ne shi kadai wanda yake tilastawa ai ko ba a so. Shi yasa ya tabbatar da shi maliki yawmiddin ne, shine mai mulki kuma shi ya mallaki abin da yake mulka. Wannan yake na maka perfection na mulkin Allah, duk abin da yake mulka mallakarsa ce. Amma a yau duniya bai nuna abin da ka mulka ka mallake shi, bai nuna haka, sai a nuna ma constituency naka gaba ɗaya, gidajen mutane ne a cikin aiko da kamfaninsu da gonakinsu, ba ka da ikon zuwa ka sai da gidan wani, in ka sai da gidan wani man kunje ko da sai ka da kai, to amma shi Allah duk abin da ya mallaka nasa ne. To shi Allah ya mallake ka, to wanda ya mallake ka kuma akwai magana akan ya mallaki abin da ka mallaka? Akwai abin da ya saura? Ba wanda ya ce da kai da kaya mallakan menene? Wuya ne. To ai da kai da kaya da wuya mallakan gangan jiki ne. So da kai da kaya da gangan jikin mallakan kafa ne gaba daya, duk akan kafa suke aiko. So da ka tunda Allah ya mallake ka, maganan abinda ka mallaka ba wai magana bane. Shi yasa duk abin da ya dame ka arzikin ka sai ka ce Allah taimake mu, ya Allah ba mu arziki, me yasa baka cewa wayo na ba ni arziki? Duk mai neman arziki wajen Allah yake koma, dan ya san Allah ke bayarwa. Wannan yasa ya zama Allah subhanahu wataala maliki yawmiddin ne, kuma maliki yawmiddin ne shi yake mulki kuma ya mallaki mulkin kiyama. Shi yasa mulki na hakika sai Allah subhanahu wataala. Da wannan malamai suka ce kalmar maliki, al-malik da al-malik, a aiki na suna bai halatta a sa mutum al-malik sunan Allah ne, bai halatta a ce mutum al-malik wannan sunan Allah ne. In ka ce abdul-malik bawan Allah subhanahu wa ta'ala ne mulki, in ka ce abdul-malik bawan wanda yake ya mallaki komai da komai, so da ka bai halatta a sa dan adam al-malik ko al-malik sunayen Allah ne. Malamai suka ce amma bangaren da ba suna ba, a bangaren description na title na mutum, ina so na bayyana mulkin wane, ya halatta sarki na ce masa malik. Misali malamai sai suka yi wannan tambaya, shin yana halatta a ce sarki malik ko baya halatta? Malamai suka ce in a bangaren fadan mulki ne ya halatta, saboda cikin suratul baqara Allah ya bayyana ba wa daluta mulki ko ba ne fi arama dauko misalin ayar.
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم لا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
Ka ɗauko ƙarin aya ɗaya cikin suratul ma'ida, wa idh qala musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum,
wa idh qala musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka
wa ataakum
وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
أولاً آيو إبدا يو أبنغر بيّن ملكي كرمال كلمر ملك يا هلت أي بيّن سركي دلتا هم يدع أخذيك يتيا ملك سلمان سركي سلمان سبودا آية فرقو في سورة البقرة الله يتي إن الله قريب أخلكم طالوت ملكا Allah yace ya tada
tsalu wa qala lahum nabiyyuhum in
badamwa dangari nagode badamwa inna allaha qad akhadakum taluta malika. Allah yace ya tada taluta a matsayin malik sarki a cikin ku, kaga Allah yayi describing taluta da cewa sarki ne, kuma yayi aiki da kalmar yayi describing din sa. Sannan annabi Musa ya ga mutanen sa cewa it ja'ala fikum anbiya'an wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin. Kutuna lokacin da Allah ya sanya ku ne anbiya banu Isra'ila ko zama annabawa, saboda akwai annaba dai a cikin banu Isra'ila, wa ja'alakum muluka kuma ya sanya ku sarakuna. Kaga kalmar ne, kalmar muluk jam'i ne na malik. In ka ce mulukun ala wazani mai fu'ulun, so da ka iya ishara zuwa ga cewa jam'i ne na sarakuna. So a bangaren bayanin title ya halatta aiki da malik, amma bangaren suna asa al-malik ko al-malik wannan baya halatta. Wannan aya na kara karantar da mu wajibin tawazu, kaskantar da kai. Mai mulki zama yana da humility, duk mai mulkin da ya kaskantar da kansa bai jin shi wane ne Allah ya ɗaukaka shi, amma duk mai mulkin da aka shaide shi da girman kai to Allah ya fi kaskantar da shi. Yana kan mulkin Allah zai kaskantar da shi, in ya sauka kuma sai zama abin tausayi, sai dai daga koran kudaje ba mai kula shi. Shi yasa in kana so ka yi nagarta kana mulki, to ka zama kana da kaskantar da kai. In kana da humility to Allah ya ɗaukaka ka. Shi yasa manzo Allah yake cewa a cikin hadisin Bukhari wanda yake hadisin Qudsi, inna Allaha auha ilayya an tawadu hatta la yafkhar ahad wala ala ahad wala yarghi ahad ala ahad. Allah ya yi wahayi zuwa gare ni ku kaskantar da kanku, to the extent that wani bai jin ya bi wani, ku rika kaskantar da kanku kuna fumbling kanku haka Allah ya bin wahayi shi yasa duk mai mulkin da ke da community ya ci burge mutane sai mu ce wallahi da muka je fa shi ya tare mu da halifa muka gaisa ni kujer da nana ma shi gyara mu yace in zauna akai ina mamaki da fa TV yana ƙara shi ya tace kake TV da kansa sai mutane su rika mamaki sai kaga suna a dunyarin ne mulki amma lokacin da ya zama ana assalamu alaikum zai shiru
ina haka
to sai kaga shi yana da burge yake ko kuma tsananta kake yi to asalin in kana zo ka gane sirrin mulki kai na tsara na farko adalci na biyu kasantar da kashi in ka fahimci wannan biyu to ka huta ka zama akwai adalci na biyu akwai kaskantar da kai amma ran da kai zalunci kuma akai rashin fa akai girman kai to ranar da ka bar mulki sai ka ji kowa zama abin tausayi a rayuwarka shi yasa in kana son more mulki a shede ka da humility Allah subhanahu wataala ya mana baiwa da irin waɗannan shugabanni masu humility amma sai mu ji aya ta gaba
إياك نعبد وإياك نستعين
إياك نعبد وإياك نستعين إياك كي كدي الله نعبد مكي بوتاوا وإياك كي كدي الله نستعين مكي نمان تيمكو آية بروب بايكنا مالك يوم الدين أن نبي يتسي الله يتسي مجدني أبدي باوانا يا أركتين إياكا dan yace ni na mallaki mulki ranar kiyama iyaka tsarkake Allah kenan baka matarayya da kowa tana cewa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in iyaka na'budu wannan na Allah ne wa iyaka nasta'in wannan kuma rabanka ne kai kadai muke bauta Allah kuma in muna da matsala kai kadai kake taimaka mana Allah shi yasa a wannan wurin sai Allah yace hadha bani wa baina abdi wannan tsakanina da bawa ne rabin ayar ta wace rabi kuma shi ya mika kokon bara kalmar iyaka na'budu na'budu shine fi'ili mudari'i iyaka shine maf'ulun bihi limadha quddima al-maf'ul 'ala al-fi'l limadha quddima al-maf'ul 'ala al-fi'l na daliban nahwu grammatically me yasa aka kira object of the verb before kiran verb din ayyara ce zaman na'budu iyaka ne asalin magana wa nasta'inu iyaka lil hasr jazakum Allahu khairan asali lil hasr ne wato a ka'idan magana na larabci a ka'ida idan kana jumla kana kiran subject kana kiran verb kana kuma kiran me object of the verb ko to da kazo magana misali zaka iya cewa misali I gave him the money kaga I din ya zama shine me shine subject gave din shine me verb din sannan the money da kake magana akai ya zama me shine object na verb din to amma sai kace the money I gave him sai ka kira object of the verb tukunna sai ka kira subject sai ka kira verb din a gaba malamai suka ce kana yin wannan jumla kana bayanin cewa bayar wannan da kai komai da komai da ake bukata ka bayar ka bashi a duk inda aka kira object of the verb ko kiran verb din shine ana nufin verb din bai yi kowane aiki ba sai wannan object na san da aka fara kira kuma akan sai ta kaita shine kaiwa makura so da haka da kace iyaka na'budu baka ce na'budu iyaka ba kana nufin na'budu kai kadai iyaka muke bautawa maimakon a ce aka sai aka ce iyaka ya Allah kai kadai babu kowa na'budu muke bautawa sai aka kira object na verb din before kira me before kira verb din da kuma subject din gaba daya to wannan sai yasa ya nuna hasr kenan wato shine kololuwa na perfection na magana cewa wannan verb din is exclusively an takaita shine akan wannan object nasa babu wani abin da aka yi wanda ba wannan ba so da'iman idza quddima al-maf'ul 'ala al-fi'l wal-fa'il yadullu 'ala al-hasr limadha li'anna al-maf'ul qad dhukira qabla an yudhkara al-fa'il wal-fi'l so da haka duk inda aka kira maf'ulun bihi ana au gabanin a kira fi'ili da fa'ili to ana ishara zuwa ga fi'ili din nan ya takaita akan fa'ilin ne bai matarayya da komai a cikin sa so shi yasa saboda balaga da iya magana in kace iyyaka na'budu ya fi iya goge magana da nuna cikakkiyar bautar Allah daga ce na'budu iyyaka shi yasa sai aka kira maf'ulun bihi din wanda ake bautawa gabanin a kira masu bautan da aikin bauta din ma gaba daya to shine iyyaka ya Allah kai kadai shine maf'ulun bihi din na abudu muke bauta menene ma'anan al-ibada menene ma'anan al-ibada ma'anan ibada shaykhul islam rahmatullahi alayhi ya bada ta'arifi definition na ibada gamsashe da dadaman mu suna missing a wannan wurin muna missing da dama ma'anan ibada shine ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ma'anan ibada shine wani suna da yake tattaro dukkan abin da Allah yake so kuma yadda da shi na ayyuka da maganganu a bayyana ko a boye duk abin da kai idan Allah ya dace ya zama ibada. Shi yasa addinin musulunci sai mu gode Allah duk ko bacci kai idan kai da Allah yake so ibada ne bacci ka kwanta kai bacci cin abinci ibada ne a musulunci ka zo ci ka wanke hannu zaka fara ka ce bismillah ayi sa'a kuma ka ci da yatsa uku kamar yadda sunna ta karanta to ibada ne cikin ibada kake duk ibado ne. Shi yasa in ka dauki wasu addinai babu ibada kawai sai ka je dakin ibada. Shi yasa akwai addinan da ke regarding celibacy a matsayin shine kololuwar daraja saboda yin aure wai zai hana ka bautan Allah. To mu auren ibada ne, zama da iyali ibada ne, bata wajen zama ibada ne, ciyarwa ibada ne, tufatarwa ibada ne, karantarwa ibada ne, dukkan mu'amala ta auratayya tsakanin miji da mace sunan su ibada in kai akwai lada. So su kuma wai kar kai auren dan zai hana ibada, mu kuma sai muka yasa auren shi ma ibadan ne gaba da yansa. So shi yasa duk abin da zaka yi dan Allah ya dare shi ibada ne. Kaga musulmi kace assalamu alaikum wa rahmatullahi menene ibada ne. Wa anta ka akaka bi wajhin tsalik, kaga dan uwanka ta masa smiling kai murmushi a fuskar sa menene ibada kake yi, kawai murmushi ga musulmi ibada kai, kawai da kalle ka nayi murmushi sai a baka lada kai ma kamin a yi ba da lada, wannan ibada ne. Ka zo shiga ban daki ka sa kafar hagu ka ce bismillah allahumma inna a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith, addu'ar ibada ne, kafar hagun ibada ne. Ka gama tsugunawan kai tsarki yadda suna da karantar ibada ne, ka fito da ɗaya kafar a ibada ne, ka ce gufra naka ibada ne, ka zo cin abinci ka wanke hannu ibada ne, ka zo shan ruwa ka yi bismillah ibada ne, ka tsuguna za ka sha ibada kake yi, ka zo kwanciya ka yi kulhuwa falaki nasu a kare ka daga shaitan da munafukai kuma ibada kake yi. Kai da iyalinka ku zauna a cikin gida ku yi rayuwar auratayya, wannan shi ma ibada ne. Ke sa sahabbai suka dafa manzon Allah ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fi ajr, yanzu da zai iya satisfying bukatarsa da iyalinsa kuma ya samu lada. Manzon Allah ya ce idan ya je zina babu zunubi suka ce akwai ce, to haka idan ya aure kuma ibada yake. Ke sa shi musulunci yana da dadi duk abin da kai idan kai da Allah yake so ibada ne. Yanzu shiga ka sayi mota kawai dan ka zo tafsiri sunansa ibada sayar mota, ka sayi mota dan aka yi yanka makaranta sunansa ibada. Ka duba yadda abin yake da dadi a musulunci. Shi yasa muka ce iyyaka na'budu da kai kadai muke bauta, don dukkan rayuwar matukar ba mu yi sabon Allah ba, to abin da muke ibada ne zuwa ga Allah. A wannan maganar malamai suka ce a cikin kuma ana tabbatar mana da akwai abin da ake cewa annafi wal isbat, wato kalmar shahada ne a wannan wurin. Iyyaka na'budu nan shahada ce, saboda kalmar shahada na da bangare biyu. In an ce kalmar shahada shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad manzon Allah ne, ita ce kalmar shiga musulunci kuma ita ce mabudin aljanna. Ba ka shiga musulunci sai ka fade ta, kuma in ka fade ta sai ka rike ta kake shiga aljanna, don ita ce mabudin aljanna. Ita kanta sakonta kenan babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Malamai suka ce tana da annafi ko rabautan komai illallah, da tabbatar da bautar Allah. In ka ce iyaka, to anan ka kora bautan komai da komai. Shi yasa aka gabatar da mafulin bihidin akan fa'ili din da fi'ili din. Ya Allah kai kadai ne, kaga kenan ka kora bautan wani abu ko? Da ka ce na'budu kuma ya zama illallah. So iyaka ma'anansa la ilaha, na'budu kuma illallah. Ba ma bautawa komai ya Allah illallah sai kai. So da haka a cikinta ya zama an kora bautan wani Allah, an tabbatar da bautar Allah. Shi za ka ga ayoyi da dama a Qur'ani sakon da suke tabbatar wa kenan, a kora bautan wani Allah sai a tabbatar da na Allah. Wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa. Duka wadannan ma'anan la ilaha illallah. In kace wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'buduna, lokacin da ibrahim ya ce wa babansa da mutanansa na barranta daga duk abin da kuke bauta shine la ilaha, ba abin bautawa, sai ya ce illal ladhi fatarani, sai wanda ya kirkiri halittata ba tare da ya kwaikwayi kowa ba shine illallah sai Allah. In kace wa man yakfur bit tagut, wanda ya kafirce wa tagut shine la ilaha, wa yu'min billahi imani da Allah shine illallah. Sannan wai sai aya ta kuma me wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha, abauta wa Allah shine illallah, wajtanibu tagut shine me shine la ilaha. So da ka iyaka na'budu, muna tabbatar da cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah ne. Shi yasa Allah yace rabin ayat ta wani. To kana cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah, ka gama haƙin Allah. Duk mutumin da ya kadaita Allah a cikin bauta, alƙawarin Allah ne kuma zai shigar da shi aljanna. Shi yasa annabi a cikin hadisin Bukhari da Muslim, Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu yace kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-himar fa qala li ya mu'adh atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah qala Allah wa rasuluhu a'lam. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. معاذ بن جبل يقول إنا بايع ما ظن الله أكن جاكي ما ظن الله إنا شوقابا للمسلمين في الدنيا أما جاكي يهوكم أجاكي يهوكم تابق أسكن شدك كيف يميلك إذا مجيما قنا كم يبو يارو أبايع سيبو يارو أكن جاكي yanzu ko ci a mantalo zan ku gani akan jaki za ka yi mamaki kai an gaisha mashi mama wallahi sai har washin bai ke hawa. Annabi ya goyi Mu'adh akan jaki suna tafiya sai ya ga bari yayi utilizing lokacin bari a tribal lokacin sai yace ya kai yaro ka san haƙin Allah akan bawa kuma ka san haƙin bawa akan Allah. Mu'adh yace gaskiya ni ban sani ba sai dai Allah da Annabi suka sani mu tukunna abun ilimin bai kai nan ba. Annabi yace haƙin Allah akan bayi shine a bauta mar shi kadai kar a makarayya da komai. Haƙƙin bayi kuma akan Allah shine alƙawari ne na Allah. Duk wanda bai yi shirka ba, in dai ka mutu ka gamu da Allah babu shirka, to Allah ba zai kai ka wuta ba. Duk laifin mutum in dai babu shirka, to alƙawarin Allah zai iya daga masa a kai shi aljanna. In dai babu shirka, Allah ba zai azaba ga wanda baya shirka ba. Shi yasa mafi wahalar abu a rayuwa tauhidi ya zama komai da komai mun kadaita Allah subhanahu wataala. In mun samu Allah ne, in mun rasa Allah ne. Babu wanda yake rayar sai Allah, ba wanda yake kashe sai Allah. Ababe da dama Allah kadai ya mallake su, dan adam bai da control a kansu. Dan adam ba zai iya baka ba, ba zai iya baka sau balle baka. Wa iyyaka nasta'in, kuma kai kadai muke neman taimakonka ya Allah. Shi ma nan nasta'inu iyyaka ne, amma fa quddima al-maf'ul ala al-fi'l wal-fa'il. Sai aka gabatar da maf'ulin bihi akan fi'il. Saudaka nasta'inu iyyaka ne, kai kadai Allah muke neman taimako, kai kadai muke neman taimako. To kuma kaddar haka, na zo zan tada mota sai in gagara sai in ce wani makaniki, da wani makaniki taimaka min ka duba min, shin na nemi taimakon wani Allah ko ban nema ba? Na'am, na nemi taimako. To amma kuma mun ce taimakon Allah kadai muke nema. Malamai suka ce taimako kala biyu ne, akwai isti'ana tafwidi, akwai isti'ana al-musharaka, bi ma'ana min babu ta'awun. Akwai isti'ana tafwidi, shine neman taimakon da babu wanda ya isa taimaka a cikin al'abarin sai Allah. Yanzu akwai mutumin da zai saukar da ruwan sama ba Allah ba? Idan kana da mara lafiya, ko wanda ya isa ba shi lafiya ba Allah ba? Wannan na cikin wani lokaci abinda muke misali yana cikin abin da ya sa wani lokaci mulki ke da wahala. Idan mutum yana mulki da abin da shi yayi felis da wanda ya effort amma Allah bai sa an yi achieving result ba, to mu talaka duka sai mu ce shugaba yayi felis. Mu gane cewa only effort da sacrifice da commitment ake bukata shugaba yayi, amma final result Allah kadai yake bayar. Lokacin da kace shugaba ba ma jin dadi, kuma shi yayi effort bai saci dukiyarka ba, bai ci amanarka ba, kuma ya hana idonsa bacci, duk abin da ya dace a yayi, ya nemi shawari, ya yi komai, amma rayuwar sai ta yi kunci, sai kace ba a jin daɗi, ya zalunce ka masa adalci bai yi ba, saboda akwai abin da ya fi ƙarfinsa. Za ka zargi shugaba idan ya sace dukiyar, a nan kana da ikon magana. Na'am, saboda ya ci amana. Idan ya yi ta yawo a duniya bai taɓa yin komai na gyaran al'umma ba, ba ruwansa da al'ummar da yake shugabanta, bai taɓa damuwa da damuwarsa ba, ya tafi watansa uku bai zo ya ga al'umma ba. Za ka iya magana akan wannan misali. Yana zaune a gidan baya komai, duk abin da ya damu talaka bai shafe shi ba, a nan za ka yi magana. Kama kaddara ka san bai sata ba, bai ci amana ba, dare da rana yana gida ko ba gida, maslahar ka ya dame ka a ƙauyenka na lokacin zaman ko a jiharka ko a ƙasarka, amma sai Allah ya kaddara abubuwan ba su yadda ake bukata ba, shin failure nasa ne ko kuma Allah ne zai kawo ba? Allah ne zai kawo ba. Shi yasa yin effort daban, result daban. Shi dan adam effort ake bukata da commitment da sacrifice, ya zama ya yi making consultation, ya yi komai, amma final result na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Lokacin da mutum ya ƙi satan dukiya, ya ba da lokacinsa, ya kiyaye duk abin da zai yi na mulki, amma sai zama rizaltin bai samu ba sai mu yi godiya a neman rizalt sai mu hada da addu'a mu ce yanzu abin sai Allah a barokin da muka ce mutum sai yayi to mun dora mutum abin da bai ce ba Allah ne kadai zai iya yi na me za a yi dan adam mutum baya daya da shi ma taimakon Allah yake ne maka sai ya maka wanda a yau idan aka waye gari ciwon gudawa ya kama shi ba zai iya ko zama ba idan Allah ya jarabe shi da ciwon ciki ko azumi ba zai iya yi ba idan ciwon kwaro ya shiga idan za a kai wa hatsi an kai shi India ko Germany ashe shi kansa bai iya magance wa kansa ashe kenan akwai abin da mutum yake Allah yake yi shugaban da zaka iya criticize ka ce ba mu ji dadi ba wanda ya saci dukiya kuma ya bayyana ya saka wanda bai damuwa da jama'a za su ji dadi bai zama bai sauraron mai matsalar al'umma wanda yake alkawari ya karya wanda aka bashi amana ya ci wanda kullum ya yi magana karya ne waɗannan su ne abin neman tsarin Allah daga gare su amma waɗanda suka yi duk abin da ya dace ɗan adam ya yi amma wataƙila abin da kake buƙata Allah bai baka ba to a nan suka gane cewa wannan ya fi ƙarfin ɗan adam Allah ne zai iya yi ya shiga cikin wa iyyaka nasta'in Allah neman taimakonka muke yi to mu iya gane menene ɗan adam zai ne Allah zai yi akwai annabawan da Allah ya turo suka yi da'awa suka yi ta wa'azi har suka koma zuwa ga Allah duk duniya bawan da ya musu rinta shin sun yi fene a saboda kulli abin da ake zuwa shine effort su isar da sabuwa su nuna commitment wajen isarwa su yi da'awa sun yi bawan da ya musu rinta amma annabi ya ce sun koma zuwa ga Allah duka Allah ya saka musu da aljanna saboda aikin da ake neman su da shi shine effort da commitment da sacrifice amma final result wannan na Allah ne subhanahu wataala duk da babu wanda ya musulunta Allah bai hana su aljanna ba shi yasa baka neman dan adam wani lokaci da result akwai abin da yake karfin sa kulli abin da kake neman su ya rike amanarka ya maka adalci kuma ya maka gaskiya babu cin amana kuma ya nuna damuwa da damuwarka hakikata ka gane ya damu da ita to abin da ya ketare waɗannan ababe kuma ya karfin sa Allah ne kadai zai iya yi lokacin da muka dage muke ta matsa sai shugabawa ne ya kaza shugabanni wani sai kun yi kaza wannan yana mantar da mu Allah har mu manta me Allah yake yi abinda Qur'ani yace innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai taba canja condition na mutane da suke ciki har sai sun canja kansu spiritually Allah ya canja musu condition da in kun gyara tsakaninku da Allah duk abin da ya rage ku Allah ya ce zai magance ba zai waye gari ana luwadi ana yanki kayan yara kanana ana sihiri ana kashe innocent mutane a cikin mulki ana kaza kaza a cikin kasar da muke rayuwa ana cin amana komai na zurbi ana yi mu yi tsammanin akwai wani dan adam a jiha ko a kasa ko a gari ko a wani tsuki zai gyara bayan muna sabon Allah ba zai yi ba duk effort da ya sai mun dawo mun gyara tsakanin mu da Allah sai a samu result din effort din da shi ya aikata shi yasa akwai haƙƙin Allah shi kadai zai akwai kuma abinda muke neman shi shugabanni su dole mu bambanci mai shugaba zai iya mai kuma Allah ne yake iya yi don haka wa iyyaka nasta'in taimakonka muke nema Allah ruwa Allah ke saukarwa gyara al'amari ya daidaita shugaba zai kokarin sa amma result na Allah ne subhanahu wataala dan adam ba zai iya yin sa ba ba da lafiya Allah kadai yake iya yi dan shugaban kansa ya san bai iya ba wa kansa lafiya yana da lafiya sai Allah ya bashi shi ma auren Allah yake neman lafiya da so ka iya gane akwai limit na abin da shi zai iya maka sai mu yi adalci wannan ko bai zama hujjar shugaba ya sake ce a tai abin yayi daidai in kai bacci ko baka taimaki al'umma ba za ka yi bayani gobe kiyama dole sai ka yi effort sai ka rike amana sai ka yi adalci sai ka yi gaskiya kuma sai ka nuna commitment to amanar da aka baka tukunna anan sai a baka udiri wannan shine kaida mafhum tayyib za ka neman taimakon Allah muke akwai taimakekeniya da ya halarta shine na musharaka wato abin da yake kaban mu yi taimakekeniya ko wani abu na partnership in taimake ka ka taimake ni wannan ya halatta a Qur'ani kamar yadda Qur'ani ya bayyana a cikin suratul Maida aya ta 2 ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku yi taimakekeniya a cikin dukkan abu na nagarta da kuma takawa wato cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah amma kada ku yi taimakekeniya a cikin zunubi da kuma ketare iyaka ko saba dokar Allah subhanahu wataala kaga anan ayat ta tabbatar da ya halatta a yi taimakekeniya so abinda zan iya taimakon taimakonka a wurin misali mota ta baci kana makaniki za ta duba mun motar nan wannan ya halatta na gaya maka wannan wutan gida na dauke akwai wanda yake electrician zo ka duba wutan ta dauke taimaka mun wallahi na yi bacci yi hakuri ka zo ka duba wannan ya halatta yi taimaka dan adam zai iya yi ya halatta ka nemi taimakon dan adam cikin abin da Allah ya bawa dan adam ikon aikatawa amma duk abin da ake kokonto ko ya fi karfin dan adam to wannan neman taimakon Allah ake yi na biyu kuma abin da ke nuna maka ana neman taimakon mutum a abin da zai iya manzon Allah a cikin hadisin Bukhari rahimahullahi yake cewa wa tu'inu ar-rajul ala dabbatihi sadaqa ka taimaki mutum ya hau motarsa ko ya haura kuminsa ko ya hau dokinsa Allah yana baka ladan sadaka gobe kiyama
ka taimaka wa dan adam a cikin wannan akwai ladan sadaka da Allah subhanahu wataala yake bayarwa kaga wannan yana mulki ana iya taimakawa zaka iya ba mutum ne zai fita a masallaci bai da mota barin dauki wani sai ka taimake shi sai ka kai shi gida ai ka taimaka go wannan ka mallaki mota dan adam zai iya taimaka a ciki to ya halatta a nemi taimakon dan adam cikin abin da Allah subhanahu wataala ya ba wa dan adam ikon zai iya taimakawa da shi abinda Allah bai ba wa dan adam ikon ya iya yi ba bai halatta a roke shi yayi ba abinda dan adam zai iya yi sai mu nemi yayi abinda zai iya idan yana yi kuma sai mu roki Allah ya ba mu result dan abinda ake nema dole result Allah yake bayarwa dan adam akwai limit na abinda zai iya yi to dole mu kiyaye wannan a cikin haƙin shugabanni kuma su shugabanni wajibi su bi tsoron Allah su riƙe amana su yi adalci su faɗi gaskiya su nuna damuwa da damuwar talakawa su sani manzon Allah tuntunin ya riga ya musu addu'a yake cewa Allahumma man waliya min amri ummati fashaqqa alaihim fashkuk alaihi wa man waliya min amri ummati farafiq bihim farfuk bihi a cikin hadisin Muslim annabi ya ce ya Allah duk wanda ya shugabanci al'ummata ya tausasa musu ya nuna jinkai zuwa gare su ya Allah ka tausasa masa ya Allah duk wanda ya shugabance su ya takura su ya Allah ka takura masa wannan ita ce addu'a da annabi yayi so da ka gabanin mu addu'a annabi ya riga yayi ta shugaba na kware sai ya dage ya tausaya al'umma ya gagara yin bacci saboda ba su yi bacci ba ya nuna shiga halin kakanikai saboda matsalar su wannan shine tsarin shugaba wanda yake adali Allah ya ba mu ikon koyi da shugabanni adalai za mu iya shiga aya ta gaba kuwa
ya kai miki ko
bai kai ba a kammala aya ta gaba ko a tsaya a wurin ta gaban in mun fara ba za mu iya gama ba saura minti da bai uku ko hudu ba insha Allah in akwai wata tambaya rubutacciya guda ɗaya zan iya kallanta kafin mu fara da turanci a rubuce me yasa baka rubuta ba mallam kake ta daga hannu wannan yace mallam don Allah ka sake yin bayani akan riba jiya kana gamawa na iso wannan ba dalili bane sai ka je ka nemi kasar din karatun inda ka ce baka fahimta ba to cewa ana gama ka iso to wannan ba hujja bane abinda ake kira riba dukkan bashi aka baka amma bashin ya zama yana karuwa ko ya karu sunan sa riba duk abinda aka bada bashi amma bashin ya zama yana karuwa to sunan sa riba kullu qard alladhi yajlibu almanfa'a wannan sunan sa riba duk karin da ya jawo fa'ida to a musulunci sunan sa riba in bashi ba an bada bashi ya jawo kuma riba to ya zama riba ba riba bane wallahu ta'ala a'lam malan Allah ya saka da gidan aljanna so wannan yace malan menene fatawa akan musulmi yayi aiki a financial institutions dake harka da riba kamar da sauransu a babin darura in babu wani alternative ga mutum bai da wani option a babin darura a wani time da yake neman wurin da zai je aiki malamai suka ce da ya zauna yana sata gare aiki a wurin amma duk lokacin da Allah ya providing wani wurin da yake dacewa gare shi daga lokacin darura ya gushe ko kuma ya zauna ya sake jiki an ce darura ne kuma bai neman wani wuri ko kuma ya zama iya neman wani wuri of high quality mai tsananin buri yasa ba a samu ba bai takaita burinsa ba to anan bai da uzuri darura ba ta karbo a wurin Allah a inda ya zama kawai ba ka da wani alternative ne irin halin mutumin da ke jeji ya samu mushen rago kuma zai mutu sai ya ci to malamai suka ce shine halin mutumin da ke aiki a dukkan wurin da ya zama backbone ɗin wurin shine riba in kuma ɗan minority ba ne ba shine asalin abin da ya building institution ba anan malamai sukan ce Allah yakan dan yi wa mutum afuwa dan a halin da muka samu kanmu akwai situation that is absolutely difficult wani lokaci baka samu kanka cikin wani minor abin da ke da alaka da wannan ba wannan akwai hadisi riwaya na Imam al-Bukhari da Imam Muslim ke cewa la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yabqa rajulun wahidun minhum illa akala riba fa illam ya'kul asabahu min ghubari manzo Allah yake wallahi zamani zai canja to the extent da za a waye gari babu a duniya mutumin da zai saurare bai ci riba ba in ko bai ci ba to kurar riba sai ta zo ta taba cikin sa just na riba sai ta taba shi to shine irin halin da ake ciki baka cin amma akwai wani situation da ibada zaka je ta Allah in kai sai ka bada wani kudin da kuma kudin ruwa ne gaban nan ka je kai ibada ka bauta Allah kuma rukuni zaka je a cikin rukunin musulunci to akwai abin da ya fi karfin ka wanda baka da zaɓi dole ya kama ka waɗannan ababe la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ana magana ne akan abin da kake da zabi ko zaka iya kauce masa. Abadin darura yana halatta amma musulmi sai mu kansa dole ya gaggawa ya ga ya nemi better alternative, kuma Allah subhanahu wata'ala zai providing for him insha Allah ta'ala. Allah ya bawo mu hanya mafi inganci gare mu. Malam tambaya anan shine wai da gaske ne masallatai uku ne kadai Allah ya yarda a itikafi a cikin su, da Makka da Madina da Masjid al-Aqsa? Wannan tambaya ne akan hadisi da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta a cikin Sahiha, wanda ya zo cikin littafin sana Qiyamu Ramadan, ya zo cikin Sifatu Sawmin Nabi na Sheikh Salim bin Eid al-Hilali al-Ali Hasan Ali Abdul Hamid, da ke cewa la itikafa illa fil masajid al-thalatha. A fahimtar Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala da ɗalibansa shine baya halatta a yi itikafi sai a masallacin Madina da haramin Makka da Masjid al-Aqsa, don manzo Allah ya ce la itikafa ba itikafi sai a guda uku. Wannan akan ya dace akan korewan nan na fil ainihin siffa ne, duk itikafi outside masallaci uku a wurinsa bai inganta ba. Amma gaskiyar magana akwai malamai da dama da suke ga korewan ba nafiyu siffa ba ne, nafiyu kamal ne. Daga cikinsu akwai Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen al-Wahidi at-Tamimi rahmatullahi alayhi cikin fatawinsa na Nurul Aladdar da kuma Majmu'ul Fatawa, yana ga ana iya yin itikafi a duk wani masallaci musamman ana juma'a, ko kuma zaka iya kam salawat amma dai kada juma'a ta kama ka a cikin wurin. A fahimtar sa zaka yi Allah zai karama, amma ladansa bai kai guda uku ba, saboda nafi mataki mataki ne korewa, annafi lil wujud thumma al-kamal thumma as-sihha. So maratib ne na korewa. A wurin sa da aka ce ba itikafi, ana nufin babu itikafi dake da cikakken lada sai a wurare uku, bi ma'ana wanda a uku yafi wanda a saura. So zaka kore wanda aka yi, an yi kore samun cikakken lada amma bai hana a sauran ayi. Fahimta ta Ibn Mas'ud kenan radiyallahu anhu, ina gani ukun nan sun fi falala, amma in bukata da kama mutum sai a wanin su yana da ladan itikafi amma bai kai wanda za ta takanasta Abuja je Madina ko Makka ko Masjid al-Aqsa itikafi ba. Wannan shine kaida kenan, ka iya duba maganganun na malamai. Ina ga sai mu dakata anan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Za mu fara darasi na turanci yanzu insha Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu ta'ala alam. Hadha huwa ma indi wa billahi at-tawfiq.